أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 1436. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan sura, suratul an'am. A wannan masallaci mun tsaya aya ta 159. Insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 160 a cikin suratul an'am. Kafin fara karatu ga tambayoyi da aka turo, wannan ce assalamu alaikum, yace barka da shan ruwa, sannan sai yace shi ma abocin amfani da hanyar yada zumunta na zamani ne, wato Facebook. Kana kuma yace shi matashin dan siyasa ne. A kwanakin baya yace yayi amfani da wannan kafa da sunan bogi wanda ba nasa ba, wajen saka hoton wani dan siyasa don yi masa mummunan kazafi, wanda yace shi kansa ya san abin da ya rubuta da ba gaskiya bane. Yayi haka ne bisa umarnin wasu waɗanda suke siyasa tare. A bisa wannan, yana sane da cewa wannan kazafi ya taba masa mutuncinsa, imansa da mu'amalarsa da jama'a. A koda yaushe ya gan shi ko kuma ya ji maganarsa, sai ya samu kansa cikin rudani saboda wannan babban laifi da ya masa. Ita to shi da kansa, wato yace ni da kaina a rubuta nan kenan, shi da kansa da wanda suka sa shi sun san wannan ba halinsa bane. Daga ƙarshe yake neman malam ya masa bayanin mafita. Haka ga matsalan kenan, sai an gama shirya sai a ce kamar dimo fita, haka ga da akwai wahala. Wannan yana daga cikin harkan siyasar da mutane wasu suka halaka ta irin wannan hanya din, ta hanyar kazafi da shigar da abun da ba daidai ba akan harkar wasu bayin Allah, don dai kawai wata bukata ta duniya. Haka sai ka saki amfani da wancan bogin, wancan wanda kai din, da saki maimaita hotonsa da bayyana cewa abinda ka faɗa akan wannan lokaci kaza ba daidai bane, tunda ba a san ka ba. Yau kai amfani da dama da sunan boge, sai ka sake wanke shi. Dama giba shine idan ka ambaci mutum ka aibata shi, to sai ka aibata, sai ka kuma ambaci alherinsa, wannan shine tuba. Sai ka ambaci alherinsa a guraren da ka aibata shi, haka sai ka ambaci alkhairinsa da kuma cewa abinda ka faɗa wancan lokaci ba daidai bane, kuma lalle kazafi kai masa, don haka ka janye saboda wancan yanayi ne kawai, kuma shedan ne ya rinjaye ka, kana fatan ya yafe maka. Shikenan insha Allah ta'ala, ka ci gaba da yawanta istighfari in kai sa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe, musamman tunda an yi nadama. Wannan shine mafita insha Allah ta'ala, muna fatan Allah ya yafe mana. In muka ce ka je ka same shi kai tsaye, watakila zai iya barlo wani barnan da datan tunda bai sani ba, to sai ka saki amfani da wancan bogin, tunda ka san yanda kai kuma da yadda yayi tasiri a cikin mutane. In ka sake yi izinin Allah ta'ala, zai tasiri insha Allah ta'ala, kuma ya zama ka samu afuwa daga gare shi da kuma sauran, wataƙila ka samu afuwan Allah subhanahu wa ta'ala, muna fatan haka. Wannan kuma assalamu alaikum. Bayan yayi bayani sai ya ce ya sheikh, sai ce idan suka zauna da abokansu wani lokaci suna kawo maganan malamai kamar haka, suna cewa marigayi Sheikh Jafar Mahmud ya fi kowa iya tafsirin Al-Qur'ani mai girma in dai da harshen Hausa ne. Suna cewa kuma Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yana da kirkiro abinda zai taimakawa addinin musulunci da musulunci. Sannan kuma suna cewa marigayi Sheikh Adamu Albani Zaria yana da tabbaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sauran irin wannan maganganu. Yace to malam tambayar sa anan shine wannan maganganu da suke yi akan malamanmu shi ma cin naman su ne? Domin kwanakin baya kai magana akan cin naman mutane musamman na malamai yana da guba. Wannan ba cin nama bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi abuna a cikin sahabbai sai a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adh ibn Jabal, wanda yafi kowa sanin halal haram a cikin al'ummata shine Mu'adh ibn Jabal. Wa li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al umma Amir ibn Jarrah, kowace al'umma tana da aminin ta, aminin wannan al'umma din kuma shine Abu Ubaida ibn Jarrah. Li kulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair, kowane annabi yana da hawariin sa, ni kuma hawari na shine Zubair. To irin wannan falala ce kawai da Allah subhanahu wataala ya yi wa wasu daga cikin bayin Allah, yadda kuka kyautata musu zato, muna fatan Allah ya sa su tabbata haka, kuma Allah subhanahu wataala ya gafartawa waɗanda suka rasu daga cikinsu. Wannan kuma maganar salatul tasbih ne, an yi ta turo tambayoyi, mun yi ta kauce musu amma sai sake turowa ake, har malamin sura ne yake tambayoyin fa sun yi yawa ko za a abun nan. To shine sai har ma inda ake karatu da daddare shi ma aka tambayi cewa yaya ake sallanta abunan tasbihi, sai nace to waye gaya wa mutumin da ya turo tambayan cewa sallan ta inganta ko bata inganta ba. Abin da yasa na faɗi wannan da kuma kaucewa rashin ansa tambayoyin salatul tasbihi shine shekara uku ko hudu da suka wuce mun taba ansawa a cikin dai jami'an nan. Kuma abin da muka tafi akan sa shine salatul tasbihi din hadisin da ya kawo ta cewa bai inganta ba. Wannan shine abin da muka tafi a wancan lokaci, mun kafa hujja ne da abin da Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya bayyana lokacin da aka tambaye shi, aka ce masa ma salatul tasbihi. Wannan daga cikin fatawa Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin ne. Aka tambaye shi ma salatul tasbihi, menene salatul tasbihi? Sai ya ce al-jawab, ansa salatul tasbihi la tasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yace salatul tasbihi bata inganta ba daga annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi. Yace qala al-imam Ahmad rahimahullah, imam Ahmad rahimahullah ta'ala yace fi hadithiha, lokacin da yake magana game da hadisin ta, sai yace la yasihu, bai inganta ba. Wa qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah innahu kadhibun, shaykhul islam ibnu taymiya yace lalle hadisin ƙarya ne. Wa nasa ahmad wa immatu ashab wa imma min ashabihi ala karahatiha wa lam yustahibha imamun, imam Ahmad yace gaba ɗaya ma makaruhi ne magana akan salatul tasbih, ko babu wani daga cikin imam wanda yace yana da kyau a yi ta ko kuma abun so ne a yi ta. Yace wa amma Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i falam yasma'uha bil kulliya, amma imam Abu Hanifa da imam Malik da imam Shafi'i su ba su taba ma jin labarin salatul tasbih ba. Wannan duka bayani ne na Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala a cikin fatawarsa. Sannan sai yace fa inna, sai yace hadha kalamu shaykhul islam, hadha kalamu shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah wa ma dhakarahu rahimahullahu ta'ala fa huwa haqqun, wannan bayanin shaykhul islam ne kuma abin da ya faɗa yake gaskiya ne. Fa inna hadhihi salat law kanat sahiha, yace wannan sallan da a ce ta inganta, ani nabi sallallahu alaihi wasallam la nuqilat ila al ummati naqalan la rayba fihi, da an tsinkayo ta ko kuma an rawaito ta ga al'umma rawaito wanda zai zama babu kokonto a ciki. Li'izami fa'idati, ya saboda girman fa'idanta, wa li khurujiha an jinsi salawat, da kuma irin yadda ta fita kamannin ta fita daga tsarin salloli. Wannan ila ƙarshen abin da ya faɗa, ya sake cewa a cikin littafin sa na al-khilafu bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna minhu, wato littafin ya masa tafi da cewa sabani tsakanin malamai, dalilin sabanin da kuma mu kuma matsayarmu akan haka. Shi Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin shi ya wallafa wannan, da yake magana akan salatul tasbih a wannan gurin, sai yace yana kawo misalai ne akan cewa wasu malamai sukan kafa hujja da hadisin da bai inganta ba su dora mutane akai. Sai yace misali salatul tasbih, sai kawo misali akan abin da malamai suke dora mutane wanda bai inganta ba sai kawo misali salatul tasbih sai ce sallan tasbih wa huwa an yusalli al-insanu raka'atayn yaqra'u fihima bil-fatiha wa yusabbihu 15 tasbiha wa kadhalika fi ar-ruku'i was-sujudi ila abuna ila akhir sifatiha allati lam adbidha wato zuwa karshen sifofinta wanda ni ban haddace ba inji Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen li'annani la'atiki du'a wato sai wanda ni gaskiya bana itiqadi da ita don haka ban tsaya ma na haddace sifanta da yadda ake yin ta ba min haythu shar a shar'antini ban yi itiqadi da ita ba wai ra akaruna yace kuma wasu ma suna ganin cewa anna salatu tasbih bid'atun makruha cewa bid'a ce makruha wa anna hadithaha lam yusih cewa hadisin da aka rawaito bayani akan ta bai inganta ba wa mimman yara zalika al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wanda yake daga cikin wanda suke ganin haka akwai imam Ahmad ibn Hanbal wa qala innaha la tasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace bata inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karan daga cikin bayanan Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala to jiya na taho da wannan photocopy na littafin sa ina kafin na zo kai shekaran jiya bayan na a gurin da muke karatu na ce wa yace wanda yayi tambaya ta inganta to sai abokin mu Abdul Malik sai ya kawo mun bayani sai ta ai kuma ga Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria rahimahullahu ta'ala shi kuma ga abun da yace sai ya kawo mun sai naji bayani a cikin handset bayanin sai yana nuna cewa ingantaccen hadisi ne saboda a cikin abuna Imam Tirmidhi ya fito da ya kawo bayanai da yawa sai na jiya sai na haka bayani akan abun daka sai naje na sake bincikawa na bibi abubuwan da ya fada da kuma sauran abubuwan da malamai suka fada sai naga abin da malamai suka ce da suka rawaito hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wanda shine yayi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da babban sa wannan a wato salladin a cikin hadisin yayi bayani cewa raka'a hudu ce ba kawai da Sheikh Muhammad bin Faruq al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace raka'a biyu ba a cikin hadisin yace raka'a hudu ce to da malamai suka magana akan ingancin hadisin ko rashin ingancin sa sai daga cikin malaman sai yace wa hadhal isnadu jayyidun wannan isnadi din wato karfi yana da karfi wa sakata alaihi abu daud amma abu daud yayi shiru da yace komai ba fa huwa hasanun aw sahihun indahu amma hadisin salatu tasbih wanda Abdullah ibn Abbas ya rawaito to ko dai zama hasan ko kuma ingantaccen hadisi ne a gurin imamu abu daud in ka duba littafin al-Badr al-Munir fi takhrij al-ahadith wal-athar zaka ga wannan sai kuma sai yace wa qala ibnu hajar kuma yace da muka duba littafin kutubut takhrij kenan ibnu hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa la ba'sa bi isnadi hadith ibn abbas babu ne fi game da isnadin hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake magana akan salatul tasbih wa huwa min shart al-hasan yana iya zama hasan fa inna lahu shawahid tuqawwihi akwai shawahid daban-daban wanda suke karfafa wannan hadisin wanda suke iya kai shi martaban hasan wa qari asaa ibn al-jawzi yace ibn al-jawzi gaskiya bai kyauta ba bi zikrihi fil mawdu'at yadda ya ambaci wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas a cikin mawdu'an hadisi yace ibn al-jawzi bai kyauta ba in ka duba al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a mujalladi na 1 shafi na 37 wannan bayani yake da muka duba wani littafi sai ya sake cewa hadith ibn Abbas fi salati at-tasbih asahhu hadithin fi hadha al-bab hadithin Abdullah ibn Abbas a maganan salati at-tasbih shine hadithin da yafi kowanne inganci a wannan babi wa mimman akhrajahu daga cikin da suka rawaito wannan hadithin akwai Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah fi sahihi wal Hakim fi mustadrakihi wal Baihaqi wa ghayruhum duk wannan su rawaito wannan hadithi din wa qala ibn shahin yace sami'tu Abu Bakr ibn Abi Dawud yaqul nabi Abu Bakr ibn Abi Dawud yana cewa sami'tu Abi yaqul nabi babana yana cewa asahhu hadithin fi salati at-tasbih hadha hadithin da kowanne inganci a maganan salati at-tasbih shine wannan in ka duba tanzihu shari'a al-marfu'a an al-ahadith ash-shani'a al-mawdu'a mujalladi nabi shafi na 324 wanda al-sheikh Ali ibn Muhammad bin Iraq al-Kinani ya wallafa daga wannan qala sheikh al-islam abuna qala sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da yazo wajen hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake magana akan salatul tasbih sai yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne idan ka duba namba na 7937 a cikin sahihul jami' zaka ga inda ya faɗi wannan sannan sai yace a cikin bayanansa in ka duba kutubu sheikh Albani ko da a shamila sai yace qultu nati yake magana akan hadisin hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce wa qad qawahu jama'atun min al-a'imma manyan manyan malamai daga cikin a'imma sun karfafa hadisin cewa ingantacce ne minhum daga cikin malaman akwai Abubakar al-Ajuri Abubakar al-Ajuri shi ma yana daga cikin su wa Ibn Munda duka zo ne malaman hadisi ne wa Abu Muhammad Abdurrahim al-Misri shi ma yana daga cikin su wa Abul Hasan al-Maqdisi duk sun tabbatar cewa hadisin ingantacce ne wal Munziri shi ma ya tabbatar hadisin ingantacce ne wa Ibn Salah shi ma ya tabbatar hadisin ingantacce ne in ka duba Sahih Abi Dawud mujalladi na 5 shafi na 40 zaka samu wannan in ka sake duba Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sahih Ibn Khuzaimah mujalladi na 1 shafi na 232 haka nan Sahih wa Da'if al-Jami' al-Saghir shafi na abuna mujalladi na 28 shafi na 397 haka nan Sahih wa Da'if Sunan Abi Dawud mujalladi na 3 shafi na 297 sannan Sahih wa Da'if Sunan Ibn Majah mujalladi na 3 shafi na 387 wayannan sai suka tabbatar mana cewa ni na so kaba ga fatawan Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala na dawo wannan fatawa din saboda kasancewar malamai sun buga sannan in ka duba bangaren janibin gaba daya manyan malamai ta bangaren hadisi musamman a bangaren ilmin jarh wa ta'dil da ilmin abuna ulumul hadis sun fi yawa a wannan bangare din kuma sun tabbatar da inganci kuma shi Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya nuna abuna in ka lura da bayanansa ya nuna hatta adadin raka'at na sallah din ya ambaci cewa biyu ne hadisin kuma na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana nuna hadisai ne guda abuna raka'a ce guda hudu sifofin sallan kuma insha Allah ta'ala ina ga Allah ya kai mu lokaci na gaba zamu fadi yadda sifan sallan yake a takeice amma dai raka'a hudu ne ake yin ta insha Allah ta'ala wannan sune bayanin da mun yi fatawa da wancan amma gaskiya mun lura cewa Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin maganganun malaman da suke gefen bangaren da ba nasa ba su suka fi karfi a iya fahimta mu a yanzu in har wani bayani ya zo wanda ya wuce wannan kuma insha Allah ta'ala wanda Allah ya gane da mu to muna iya in akwai bukatar mu sake canjawa sai mu sake canjawa saboda duk da kawai abun ya juya ya zama to ga inda gaskiya take ba bukatar cewa sai an san waye faɗa ko kuma abun nan kawai kowa yana iya yin daidai yana iya yin kuskure kuma sannan ilimi yana da yawan gaske sannan wa'annan malamai dare da rana aikin su kenan sannan in an kwatanta malamai suna cewa kamar shi kansa Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa in dai a bangaren ilimin hadisi ne sanin ingantacce da rashin ingantacce yace mun cire hula wa Sheikh Muhammad bin Nasir Albani abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace mun cire masa hula saboda haka wannan yake nuna tabbacin abin su kuma sun tabbatar da cewa a bangaren usul da fahimtar abubuwa da istinbatin lamari na hukunce-hukunce a zamani shi kuma sun cire wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin hula rahimahullahu ta'ala jami'an dukan su gaba daya kowa baya yin abu don san ransa sai dai kawai yayi iya gurgudun fahimtar sa da nassofi da kuma abun nan ba wanda yake yi don a ce shi yafi ko kuma wancan shi yafi ko kuma a san shi a gari ko kar a san shi a gari duk wannan ba damuwar su bane dukan su sun rasu muna musu fatan alheri Allah ya gafarta musu wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu yanzu a cikin suratul an'am zamu tashi aya ta 160 insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya taimake mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya bayan in ka duba farkon sura har tsakiyar sura har inda muka zo bayanai ne wanda suke ba sani ba sabo wajen tabbatar da haƙƙin Allah ga Allah tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah da tabbatar da tauhidi rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat ga Allah subhanahu wa ta'ala to in ka duba ƙarshen suran sai Allah subhanahu wa ta'ala yana cikawa da falala saboda mutane kar su razana su sani Allah ne rahama ne kuma su sani cewa abinda Allah yake bukata gare su shine su tuba daga ayyukan sabo daga shirka daga tsafe-tsafe tamfe-tamfe su dawo zuwa ga tauhidi da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rike su tsaya su jajirce in suka yi haka Allah subhanahu wataala ya ce man jaa bil hasanati wanda duk yazo da kyakkyawan aiki kwaya daya falahu ashru amsalha Allah ya ce tabbas za mu bashi ashru amsalha ninki goma na abun da yazo da shi in kace Allahu akbar da sunan tasbihi kuma ninin kama sau goma in kace subhanallah sai ninin kama kai imamin zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah walhamdulillah subhanallah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard ladan subhanallah yana cika mizanin bawa ranar tashin alkiyama ladan subhanallah walhamdulillah yana cika tsakanin sama da ƙasa wannan ke nuna Allah garaba sa kawai ke nufi da bayi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda yayi nufin aikata kyakkyawan aiki amma sai bai aikata ba Allah zai rubuta masa kyakkyawan lada cikakkiya wanda yayi nufin aikata mummunan aiki ai kyakkyawan aiki ya aikata Allah zai ninninka masa lada zuwa ninki goma har sama da haka wanda yayi nufin mummunan aiki bai aikata ba Allah subhanahu wataala zai rubuta masa lada kyakkyawa cikakkiya yayin da mummuna fa sai ya fasa don tsoron Allah to sai a hakan ma sai an ba shi lada cikakkiya wanda yayi nufin mummunan aiki kuma shedan ya rinjaye shi har ya je ya aikata to Allah zai ba shi zunubi kwaya ɗaya tak bai ce cikakkiya ba kwaya ɗaya tak amma duk da haka mu je mu shiga kai Allah yayi mana duk hanyar da zai mana na babin shigar da bayin Allah cikin aljanna Allah ya bude kowace kofa sai wanda yake yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba duk al'umma ta zo shiga aljanna sai wanda yake sai sahabbai suka ce wannan ya aba ya rasulullah wa zai yi qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mu wannan shine yake baka duk mai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ga aljanna ga aljanna shi kuma yana nuna cewa a shi ba ita yake so ba Allah kiyaye baka man ja abul hasanati falahu ashru amsalha wanda zai zo da kyakkyawar aiki Allah zai bashi lada ninki ninki har goma irin wannan kyakkyawa din wa man ja abis sayyi'ati wanda zai zo da mummuna aiki fala yujza illa mithlaha shi ko ba za a sakan ka masa da munana ba illa mithlaha sai irin misalin wannan ne ba ninkawa duba Allah subhanahu wataala mai rahama wa hum la yuzlamun Allah sai su bayin Allah su sani la yuzlamuna ba za a zalunce su ba ranar tashin alkiyama abin duk da mutum ya zo da shi Allah bai nufin ya ga ya kunyata wani ko ya shigar da wani cikin wuta ko ya kaskantar da shi Allah bai nufin wannan abin da Allah yake nufi shine shigar da bayin Allah cikin rahamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an yaki an gama sai ga wata mata lokacin da ake cikin buriya har gutse sai ta zo guduwa sai wani ya jawo ɗanta jinjiri a jikinta sai yaron ya faɗi sai aka an gaza ta sai aka raba ta da yaron saboda cunkoson guri gaba ɗaya gurin ta rasa ina yaron yake ba ta ma ta ina yake ashe yaron yana nan da ransa ya faɗi yana ƙarƙashin mutane bayan an gama yaƙi sai ga sunan tana ta zagayawa ta tura nan ta tura can ta duba nan ta duba can annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da sahabbai suna kallon ta tana ta bincike ta zagaye can ta zagaye ta ana mamaki wannan me take nema can sai ta iso inda ɗan yaron yake kawai sai ta duba ita ganin shi da rai yana motsi sai ta kama shi ta ɗauke shi ta rungume shi ta sumbace shi sai ta so ma bashi nono hawaye suna zubawa a idonta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai kuna ga waccar yanzu za ta jefa wannan yaron a wuta yanzu nan suka ce ya rasulullah wannan ba zai yi ba sai to Allah ya fita rashin son jefa bawansa cikin wuta kuma da yadda wannan take rashin son jefa wannan yaron a cikin wuta kaga wannan yake nuna mana rahamar Allah ita tafi kusa da mu sannan shiga aljanna shi yafi kusa da mu amma in mutum ya kifa to kuma ba yadda ka iya da shi in da mutum ya ki ko a makaranta ne wasu malaman za ka ga a taimakawa ɗalibin ta hanyar yi masa jarabawa da ta dace ya samu dai ya ci ya fita ya je ya taimaki iyayensa ya koma aikin gida shi ya fi amma wani ɗalibin kama ja yana ja shi F din yake so kai kuma kana cewa a ko I karbi shi kuma yana cewa a F yake so sai za ka yi da shi sai ka sake masa ɗaga ya dungura baɗi ma yana nan jibi ma yana nan har an gama ma ƴansu annunsa duk gaba ɗaya sun gama sun tafi sai kawai zai gan shi a can ha kai wa Allah ai wallahi ko in nan ne malamin ya bani kariya ba shi kuma shi ne ya jawo ta ba ba shi aka yi ba saboda haka Allah subhanahu wataala babin rahama ita ce a gefensa sai ka duk wanda yake mu'amala da mutane ka bude babin rahama kar ka bude babin azaba sai mutane ka bude wa kansu ba yadda ka yi sai ka sake musu ba yadda ka yi ko koyarwa kake bude babin rahama in kana koyarwa tsakaninka da dalibai ka bude musu babin rahama ya zamanto burinka shine su ci kar lakcin ka ta farko barazana sai sai ka koyi su dalibai daga wannan lakcin wani dalibi ya shigo wata jami'a da wani malami ya shige zabga lakcin kawai da rana sai ga dalibin yana neman wai ana refunding kudin registration aka ce a nan refundable ne kawai gaba da malami ya rikita shi yace ba wata bayan da zaka yi kashi in baka yi kaza ba sai ka gaba da kai shi sai neman yake inda kudin sannan za su dawo to da shi kenan ya bar jami'an ya hakura don ya ga alama ba kofa to wannan bai dace ba ya kamata a bude kofar rahama ga bayi sannan ko da dalibai din ne a bude musu kofar rahama ba zai rage maka komai ba sannan ko bai komai ba sannan ba za su samu abin da kai naka bane kowa nasa zai je ya samu sannan kuma za su ƙara ɗaukaka a gurin Allah ko da baka yi ɗaukaka a gurin ɗaliban ba karka damu da wannan ɗaukaka tana gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sunnar Allah a cikin alqur'ani Allah yana buɗe ƙofar rahama ne ga bayi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha don karka ɗauka cewa kowane mutum za ka yi mu'amala da shi ta hanyar azabtarwa ko kuma ta hanyar nuna ƙarfi ko ta hanyar wasu abubuwa a'a ai ka riga ka fi mutum tunda dole shi zai saurare ka dole sai abin da kace a rayuwarsa ai ka riga ka gama finsa to yace ko za ka tsaya kai jayayya a bude masa kofar rahama sai dai in yaki to tsaya a waje shikenan ba ya da kai ya Allah subhanahu wataala yace wa man jaa bi sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun alhali ba za a zalunce su ba na'am
إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innani hadani rabbi lalle ni Allah mahalicina ya shiryar da ni tunda suran an yi ta bayanin duk abin da ya kamata mutum ya shiryu in kuka duba ayoyin suran nan da muka kamo ko ya na bana kawai da muka yi idan ka duba dukkan ayoyin da suke tabbatar da ya kamata mutum ya gane matsayin Allah subhanahu wa ta'ala an yi magana an buga misali da tsirrai an buga misali da dabbobi an buga misali da rayuwar kaza an buga misali da yadda Allah yake juya abubuwa ya canza kaza daga kaza ƴaƴan itatuwa ne ya suke faruwa ya suke girma a menene duk ba abin da ba a bayyana ba wannan yake nuna cewa dukkan wannan bayani dabba kwanakin baya muke wulga cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam a cikin wannan sura ma'ana shiriya tana hannun Allah to shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane shi kam Allah ya masa baiwa da shiriya in sun ki shi dai Allah ya masa baiwa da shiriya kuma wannan shiriyan da Allah ya masa ya yarda da ita ya rike ta sau da kafa kuma ita yake so kuma ya gode wa Allah akan wannan shiriya don haka Allah ya ce qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innani hadani rabbi lamma ni kam Allah ya riga ya shiryar da ni mahalicina ila siratin mustaqim ya shiryar da ni zuwa ga tafarki ni kake wannan ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi alfahari ba ko bai jingina shiriya din ga karan kansa ba bai ce ni kam na shiriya ko ni kam shiryayye ne ni ba sai ce a hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni mahalicci na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim wato zuwa ga tafarki mai kake dinan qiyaman addini mai kake wanda yake shine addinin musulunci millata ibrahima hanifa wato shine addinin annabi ibrahim alaihi salam hanifan miƙaƙƙen addini wanda babu bata babu karkata a cikin sa la'u jaza fihi wato babu karkata a cikin sa kamar da malaman tafsiri suke fada wato addini ne miƙaƙƙe wato shine millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ya ambace ku musulmai ma'ana addinin musulunci din nan Allah ya shiryar da ni a kansa nake kuma na rike shiriyar Allah kuma ita zambi don haka ina kan shiriya miƙaƙƙiya kuma ita ce shiriyar annabi ibrahim alaihi salam akan ta yake wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai masu hada Allah da wani ba ayoyin da suke bayyana kadaitakar Allah subhanahu wataala da rububiyya da kadaitakar Allah subhanahu wataala a bangaren uluhiyya duka wa'innan ayoyi annabi ibrahim alaihi salam ya gan su ya san su ya yarda da su ya yi imani da su ya yarda da cewa Allah kadai shine abun bauta to ni ma Allah ya shiryar da ni zuwa ga wannan tafarki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka anan babu wata hanya da zan bi sabanin wannan hanya din. Domin ita wannan hanya ita ce miƙaƙiyar hanya, wannan hanya ita ce hanyar gaskiya, ita ce hanya miƙaƙiya, ita ce hanyar da babu ɓata a cikinta. Annabi Ibrahim baya cikin mushrikai, wanda duk ya zaɓi wani hanya wacce ba ta Annabi Ibrahim ba, ko hanyar da ba hanyar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, hanya ce ta shirka. Wanda duk ya zaɓi hanyar shirka kuma ya faɗa cikin ɓata. Daka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jawawa mutane irin ni'imar da Allah ya yi masa na shiriya, kuma yake jawo hankalin mutane zuwa ga su ɗau wannan hanya ta tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su samu shiriyuwa Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da mu. Na'am.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Allah subhanahu wa ta'ala yace ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul kace inna salati, lallai sallata, dukkan sallah da nafila da farilla, da wanda yayi a Makka, da wanda yayi a Madina, da wanda yake a ko'ina, dukkan jinsin sallar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi, wa nusuki, da kuma yankana ko sokewa na ga raƙumi in raƙumi ne, ko kuma yanka in sauran dabbobi ne, duka wa'innan duk lokacin da mutum zai yanka, ko duk lokacin da mutum zai yi sallah, ya zama sallar domin Allah subhanahu wa ta'ala ne, ya zama sallar yana yin ta ne kawai don neman lada a gurin Allah. Sallan farilla ne, azhar ce, la'asar ce, ko wacce ce a ciki, ko sallan tarawihi ne, ko kuwa ta cikin dare ne yana tahajjud, ko ko nafila yake daga cikin sunanin rawatib, kafin sallan azhar yana nafila, ko bayan sallan azhar yana nafila, ko kuma a'a yana yin sallah ne kafin sallan la'asar, ko ko bayan sallar magariba yake nafila, ko kuma kafin sallar isha, ko bayan sallar isha yake nafila, ko kuma kafin sallar asuba, duka innan nafil fili, gaba ɗaya jinsin wa'innan salloli ya zamanto ga Allah ne kaɗai mutum yake. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya musu inna salati, domin sallan yahudu da nasara, wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya, da mushrikai su gaba ɗaya lokacin da mushrikai suke yin abin da suke cewa sallah ne ba komai suke yi ba illa kawai tafi da gaɗa, sannan kuma suna yi ne ba don Allah ba, suna yi ne don girmama gumakansu. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka ce inna salati wa nusuki, da yankana ko soke raƙumana, wa mahyaya, da rayuwata, rayuwarka gaba ɗaya tun kana yaro, tun daga lokacin da ka zamanto har ka zamanto mukallaf, kai tun kana cikin cikin mahaifiya, juyawan abuna yanayin rayuwa din daga bangare kaza ko daga abu kaza, mutum ya zama abu kaza, daga mataki kaza ya koma mataki kaza, har aka haifi mutum sannan ya zo ya gina rayuwa har ya girma, har ya zama mukallaf, shari'a ta hau kansa, har ya samu kansa ko a cikin jami'a ko ya gama, ko yana aiki, ko yana kasuwanci, ko yana sana'a, mahyaya, rayuwarka gaba ɗaya, duk gaba ɗaya rayuwa a garin ne da kake rayuwa, garin da iyayenka suke, inda aka haife ka, ko kuma ka yi tafiya wani gari a sai kake rayuwa, ko aiki ya kai ka wani gari, ko kasuwanci ya kai ka wani gari, ko karatu ya kai ka wani gari, ko ya kai ka wata ƙasa, ko a ina kake, mahyaya, rayuwar gaba ɗayanta, wa mamatiya, haka nan mutuwar mutum, lokacin da mutum zai mutu akwai rayuwa fitnatul mahya, akwai fitnatul mamat. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira daga fitnatul mahya, ya kira daga fitnatul mamat, yasa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya gaba ɗayan su lillahi rabbil alamin, ga Allah suke ubangijin talikai. Mu sauran mutane akwai fitnatul mahya, akwai fitnatul mamat. Fitnatul mahya shine akwai abubuwa da za su rinka samun mutum, wani sa'i mutum yana kan shiriya an jima karan sai ya canja, ko don tsabar talauci yana iya canja mutum, wannan yana daga cikin fitnatul mahya. Wani sa'i tsabar wadata, wani tsabar talauci yakan kai shi ga ɓata daga tabarkin Allah, wani kuma tsabar wadata takan kai shi ga ɓata daga tabarkin Allah, wani mulki yakan kai shi ga ɓata ya bar tabarkin Allah, wani kuma rashin mulki din ya nema da ya samu ba sai kai shi ga ɓata daga tabarkin Allah, wani kuma da ya nema ya samu sai ya bar tabarkin Allah, wani tsabar iya sana'a sai ya bar shiga tabarkin Allah, wato sai kai shiga saki tabarkin Allah, wato saki hanyar Allah. Wani kuma rashin iya sana'ar yake kai shiga saki hanyar Allah. Wani samun aiki, da ya samu aiki, kafin ya samu aiki yana nan rike da hanyar Allah, yana ta addu'a, yana turowa bayan Allah su taya shi addu'a a samu aiki. Yana samun aiki da aka tsunduma shi cikin wani guri na aiki, shikenan sai ce kai hanyar Allah nan ta zama kauyanci a tunaninsa, sai saki tabarkin Allah. Wani kafin ya samu aiki yana kan hanyar Allah, samun aiki yake sa zar hanyar Allah. Wani idan ya rasa aiki ne ke barin tabarkin Allah, sai dauka cewa shi ba dan gatan Allah bane, sai fara wasu abubuwa, sai zaman cewa bai kama hanyar Allah ba. Kowa da ta hanyar da yake, shi yasa fitratul mahaya kenan. Fitratul mahaya shine in ka zauna ka tsamda ranka, kai tunanin cewa kai in mutum yana so ya kama tabarkin Allah, in ba dai ya samu kaza ba, ba zai iya tsayuwa akan shari'a ba, to ka auna a cikin mutanen duniya kaga wannan kazan da ka faɗa shine yake sa mutum ya zauna tabarkin Allah. Ka auna cikin mutane, ko a anguwarku, ko a garinku, ko a jiharku, babu mai irin wannan wanda ya take tabarkin Allah. In tsabar ilimi ne kake ji, ka auna zaka iya ganin wani ilimin nasa ya mai da shi ilimin tsafi, wani ilimin nasa ya mai da shi ilimin kwangira, wani ilimin nasa ya mai da shi ilimin shaitana, wani ilimin nasa ya mai da shi ilimin kaza. Zaka in kana tunanin ilimi shi ke sa mutum ya kama tabarkin Allah, to ilimi ma yana daga cikin fitratul mahya. Zaka iya samun ilimin, zai zama daga lokacin da kai zurfin ilimin ne ka iya magana, ka kware da kaza, to a lokacin ne kuma ka saki hanyar Allah, ka kama wani abu daban, Allah ya kiyaye. To shi yasa fitratul mahya kenan. Duk abin da kake jin cewa zai iya sa mutum ya zama shiryayye, to in a cikin fitratul mahya ne, yana iya kai shi ga bata. Ya zamanto maimakon shiriya, dalilin shiriya ta zo gare shi, amma shi kuma ya zabi bata, shine fitratul mahya. To Allah ya tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga fitratul mahya. Amma mu sauran jama'a kowa sai da ya tafa ma. Shi yasa kullun in kai addu'a, in kai sallah, kafin kai sallama ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Nan wa mamatiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira fitnatul mamat shine lokacin da mutum zai mutu. Fitnatul mahya shine bayanan da muka yi da makamantan su. Wadata ta sa mutum ya bar hanyar Allah, ko kuma tarauci ya sa mutum ya bar hanyar Allah. Samu ya sa mutum ya bar hanyar Allah, ko rashin samu ya sa mutum ya bar hanyar Allah. Samun aiki ya sa mutum ya bar hanyar Allah, ko kuma ya riƙe hanyar Allah, ko rasa aiki din. Wadata haɓakan tattalin arziki ya sa wasu sun riƙe Allah, haɓakar tattalin arziki ya sa wasu sun sake Allah. Wasu kowa da irin wannan shine fitratul mahya. Shi yasa fitratul mahya kullum kawai addu'a zaka dinga yi. Ita fitratul mahya tunda kana raye, to baka tsira daga ita ba. Komin iliminka, komin karatunka, komin shiryarka, komin yanda kake jin cewa kai ne, baka tsira ba in dai kana raye. Malamai sun yi ittifaki kai hatta annabawan Allah, in ka ga mutum ya tsira daga fitnatul mahya, to a cire ran sadikinsa. Kuma sannan kafin a cire rai din duk da zai mutu, akwai kuma fitnatul mamat. Fitnatul mamat shine wadda mutum zai zo mutuwa, in ya zo mutuwa anan shaitan yake tsayawa kai da fata, sai ya ga ya bar da wannan mutum. Shaitan bai bar manya-manyan bayin Allah ba. Imamu Ahmad ibn Hanbal shaitan sai da biyo shi, Imam Malik shaitan ya bi shi, manya-manyan a'imma su Imam al-Bukhari, su Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, sun dukan su kowanne shaytan ya jarraba shi a ƙarshen rayuwarsa, dukkan sun yabar da shi. A immatul hadith, a immatul ilm, dawawilul ilm su ne wa'innan, amma kuma shaytan bai bar su ba sai da Allah ya tsirar da su. Shi yasa kai ma shaytan ba zai bar ka ba, balle ma mu ƙananan alhaki ta kwata ina zunubi ne muna cikin sa. Maganar mu wani sa'i zaka ga muna yi da dan ƙarya ƙarya a ciki, da yaɗa jita-jita a ciki. Wani sa'i sai ga an ɗebo labaran rediyo an zo ana yin sa wurin wa'azi, an ɗebo labaran rediyo ana yin sa akan mimbari. Duka wannan suna daga cikin kurakuran mu, suna daga cikin kurakuran mu. Ciki zaka iya faɗan abin da ba daidai ba, ciki zaka iya faɗan abin da ba haka ba. Wani sa'i sai mu saki sunna da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da shugabanni. Saboda jama'a suna yaba mu, suna ziga mu, suna cewa wani bayi da kwaɗayi, wani baya tsoron gwamnati, wani baya kaza, sai ka zo kana faɗin maganganu akan ko wani ko wani janna, ko wani shugaban ƙasa, ko wani kwamishina, ko wani abu na ciyaman. Duka wannan ba sunna ko ba manhajin ba ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka duba manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manhajin salafus salih cikin mu'amalatul hukam. Akwai littafi da aka wallafa, akwai littafi mai suna mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna. In ka duba wannan zaka ga abin da a'imma suka faɗa. Ka duba Imam imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmad ibn Hanbal, imam Sufyan al-Thawri, imam al-Bukhari, imam Sufyan ibn Uyayna, da sauran a'imma, abin da suke faɗa akan maganar mu'amalatul hukam. Ka duba imam al-Qurtubi karkashin ayan waj'alni min ladunka sultanan nasira, zaka ga abin da yake faɗa wajen mu'amalatul hukam. Amma mu yanzu sun fara ne canja, sai ta yin ka zauna in baka dan tattaki gwamnati ba, wancan yana da tsoro ne, shi yasa yake lallaba gwamnati, ko kuma yake karɓa. Wannan ba haka bane. Yin yabo ga gwamnati don wai ta san da kai, wannan haramun ne. Tattakan gwamnati don wai a san cewa kai ba matsoraci bane, wannan ma haramun ne. Ya saba da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas. Ku zamanta ummatan wasatan, la guluwa wa la jafa, ba zurfafawa ku ta gona da iri don mutane suna kabbara suna ihu, ko a ce ai kaza ni ba na tsoro, dole ta yi kaza, dole ta ce kaza akan minbari a gaban jama'a. Wannan bai dace da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ka zo kana cewa gwamna shine yayi kaza, ko gaban kasa shi yayi kaza, ka tayyabo har yau tubare, wannan ba bai dace da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake gare ka kawai shine ka rantar da mutane al wasaqiyya, ba guluwa wala jafa, ka tsaya tsoro ba manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Kuma in ne manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, in an cewa kai matsoraci ne, fadiha wa ni'mat, wallahi ma dalla da ita. In dai cikin bin manhajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kake ganin wani matsoraci ne don baya tattakan gwamnati, ko baya cewa kaza, ko an ce kaza bai ce ba a gaban jama'a. Wannan ku sani cewa duk abin da mutane za su yi don su halakar da kai, in dai kai kayi karatu kar ka biye wa mutane, ka bi menene karatu ya ce, ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je ka duba kitabul imarat a sahih muslim, ka ga abin da manzon Allah yake faɗa akan mu'amalatul hukam, hadisai ingantattu, ka duba kitabul imarat sahih muslim, za ka yi mamaki. Saboda haka jama'a, a ji tsoron Allah cikin duk abin da ake. Akwai fitnatul mahaya, fitnatul mahaya a cikin wa'azi za ka iya samun fitnatul mahaya, a cikin kayi shuru fitnatul mahaya, a cikin huduba fitnatul mahaya, a cikin duk abin da kake fitnatul mahaya tana nan. Kawai abin da shaitan yake buri shine ya kawar da kai. Mutane suna ganin cewa kai daidai ne a jazzaban Allah ranar tashin alkiyama, ana lalube, Allah kiyaye. Don haka a riƙe manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ka yadda ko mutane su yaba, ko kar su yaba, ko su ce kana da tsoro, ko su ce kana da laushi, ko kar su ce kana da laushi, ko kana da tauri, duk wannan ba damuwarka bane. Damuwarka shine Allah ya yarda da abun ko bai yarda da abun ba. Kuma Allah baya yarda da abu sai in yayi daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ne ya fara, yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Har mutane ba za su shiryu su zama daidai ba, ko su shugabanni ne, ko masu mulki ne, ba za su taba zama su shiryu su zama daidai ba sai in mun bi manhajin tsarin manzon Allah wajen shiryar da su. Amma in muka ce za mu zamu bi, to za mu fada cikin halaka, su za su fada cikin halaka. Mu kasa fahimtar gaskiya, mu kasa gaya musu gaskiya, mu kasa yin abin da ya dace. Ya ce ku gane wannan. Don haka akwai fitnatul mahaya, akwai fitnatul mamat a ko'ina a cikin rayuwa. Don haka mu ji tsoron Allah. Cikin kasuwanci ne, cikin meye ne, kowa ya san cewa akwai fitnatul mahaya, akwai fitnatul mamat. Allah tabbatar da mu akan gaskiya, Allah tabbatar da mu akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba tare da tsoro ko ja da baya ko zurfafawa ko kuma wuce gona da iri ko kuma kasa ifa inda manzon Allah yake aisa ba. Allah kiyaye mu duka da wa'innan abubuwa. Allah subhanahu wataala yake kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Akwai fitnatul mamat, fitnatul mamat kowa daga cikin mu zai fuskanci wannan, sai dai wanda Allah ya tsira da shi. Shine lokacin da dabba mutum zai mutu, shedan zai zo yana son ya juyar da mutum. Shaitan ba zai bar mutum ba sai ya ga an zare ransa. Malakul maut yana jiran ajali yayi, shaitan yana nan yana jan mutum. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala lokacin da ƴaƴansa suke ce masa, ya imam la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, suna ta maimaita kalmar shahada, yana cewa la ma futtuka, ban tsira ba. Suka yayi kaman hankalinsu ya tafi, sannan sai ya dawo. ƴaƴansu su Abdullah suna kuka su sale, suna cewa kai kaza a rayuwar duniya. Yaya muna cewa la ilaha illallah, ka kasa faɗa, kana kuma na la sun dauka yana cewa la, zai ce la ilaha illallah ne, ya kasa faɗa. Sai hankalinsu ya tashi, ƴaƴansa suka ce yayi ya aka yaka, yace ba da ku nake magana ba, yace shedan ne ya zo duna ya bini tun ina raye a duniya. Duk abin da nake yi shedan yana bina, shine ya ga bai samu nasara ba, Allah ya tsira da ni, sai yanzu yazo yake ce min futtani ya Amr, ka tsira daga shari ya Amr, kai Amr kai jarumi ne. Yana so in ce na tsira, kawai in jingina tsiran ga kaina a ɗaurena, a haka in je gaban Allah na karya ayan Allah da take cewa falatu zaku anfusakum, ruwa ba. Imam Ahmad ibn Hanbal wanda in yana wa'azi aljannu na zuwa su cika sun fi mutane yawa in yana wa'azi. Kai Imam Ahmad ko aljani ne ya shiga mutum takalmin sa an sai gurin akwai wanda ya bada takalmin sa yace anji Ahmad mai wannan takalmin da izinin Allah aljanin a ce masa ya fita. Aljanin sai ya yi magana yace Imam Ahmad ya bi Allah an umarce mu mu bi shi ba cewa yi in fita a jikin wannan matar ba, in yace in bar basara ma gaba ɗaya zan bari wallahi, yace daga yau na bar jikinta. Aljani ya fita daga jikinta saboda Imam Ahmad ya umarce shi. Amma shi ne wanda shi ɗan yake bibiyan sa. Imam Ahmad yana sallah 300 raka'a 300 na nafila a ƙarshen rayuwarsa tsakanin ini da dare saboda yawan nafila da yake. Imam Ahmad bai da lokacin duba madubi don kare ga wannan gashin ya abunan yayi kyau ko bai kyau ba, fuskar sa mai yaji ko bai ji ba, ko kayin sa hula ya zauna ko rawani ya zauna, bai da wannan lokacin. Kullum gaba ɗaya lokacin sa na ibada ne. Ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da miliyan guda. Amma duk da haka shedan yana binsa har ƙarshen rayuwarsa, yana so ya ɓatar da shi kawai da kalma ɗaya. To me kake tsammani mu kuma masu rawa a cikin jami'a, masu karkata jiki suna a cikin jami'a, da sauran 'yan mata masu yin abin da ba daidai ba, da sauran samari masu yin abin da ba daidai ba, da mu kanmu gaba ɗaya masu yayata abubuwa ko don a san mu ko kuma a don aika za, sai Allah ya san niyoyinmu. Allah ka sa niyyarmu ta zama masu ikhlasi. Allah ka ajirta mu da ikhlasi cikin niyyarmu da ayyukanmu. Me kake tsammani in mun zo mutuwa? Wannan shine fitnatul mamat. Shedan ba zai barka ba. Fitnatul mamat kenan. Kalma kawai yake jira kai a ƙarshen lokacin da zaka mutu. In kai wannan kalma kuma magana ta kare. Allah kiyaye mu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye da shi daga fitnatul mamat. Shi yasa dan da zai rasu yana cikin magajin mutuwa yaga aswati a hannun Abdurrahman ya dimantar da idonsa gurin. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gane abin da yake nufi. Ya kamata mata su gane irin wannan daga mazajen su. Nace koya akai mijinta da yayi motsi ko da idan tayi ko da idan tayi motsi, ya kamata ta gane cewa ga abin da yake nufi, ga abin da yake zo. Ta gama karanta mijinta, ta haddace shi, ta kare muraja'a, ta sake haddacewa, ta sake muraja'a kafin mijinta. Wannan shi ne sai ga ta mallake mijinta. Mutane sai ta magana a gari ta mallake mijinta. Ha, sai kina da hanzuwa ta mallake mijinta ki ba kina tsoron wani kafin kin mallake mijinta? Mallake shi wallahi, kina ba mallake shi ba? Shi da ya dauko ki daga gidan ku, ya kawo ki gidan, ya kawo ki gidan su. Ariwar mallakewa ya raba ki da gidanku, ya kawo ki gidansu, ai shi ne mallakewa. Saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kallo, ta gane cewa kai aswacin nan yake so. Ta je ta karbo, ta sake taunawa, ta tauna, ta wanke, ta kawo masa. Yayi aswacin da bai taba yin irinsa ba a ƙarshen rayuwarsa. Can ya suma ya farfado fiskarsa da wahalan ɗaukar rai da za a yi lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah ya tsere da shi fitnatul mamat, shedan bai sai zo gurin ya ci nasara ba. Shine lokacin da ya suma Fatima radiyallahu ta'ala anha yassa da ta ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin wahala, sai da fuskar sa ta canza, tace ya abata wa karba abata, ya kai can bakin cikin babana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana farfaduwa ya kalle ta, yace laysa bi laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm, daga yau babanki ba zai saki bakin ciki ba a rayuwarsa, in dai ya ga wani abu ya bata masa rai ne babanki ya kare daga yau. Kaga wannan Allah ya tsere da shi daga fitnatul mamat. Shi ya sani cewa laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Amma mu ba mu san wannan ba. Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin. Allah ya dau nauyin wannan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma tukunna sai mun ga sai mun gyara addu'a, sai mun zama masu tauhidi na gaskiya, sai mun zama masu imani na gaske, sai mun yi kokarin mu, mun yi kokarin aiki, mun yi aikin domin Allah. Kar mu damu da laifin wayansu, mu damu da laifin kanmu. Kar ka tsaya kana duba cewa wani yayi kaza, wani yayi kaza, sai in a babin wa'azi kai kamar yadda muke abu na watakila, in mun dace kamar yadda ake yi masu wa'azi za su suna wa'azi a kowane lokaci, suna faɗa don a gyara. Amma ba wai don suna faɗan laifin wani ba, wani kawai in ya tsargu ce ni kamar tun da aka fara tafsirin nan shi ake ta faɗa, ba kai ake ta faɗa ba, halin ma muna faɗa. Saboda haka duk gaba ɗayan mu abun duk muna tarayya cikin laifukan da muke faɗa. Babu wani laifi cikin mafi yawan laifukan da muke faɗa ba su rakure face mu ma muna tarayya a cikin su. Saboda haka mu tuna cewa laifukan mu kadai ya ishe mu, mu yi nazari akan laifukan mu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbai ina wane bai fito ba za su gazuwa ta Khandaq, abin da gazuwa ta ba abin da menene ba Uhud ba, gazuwa ta Tabuk, za su gazuwa ta Tabuk. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ina wane, ina Ka'ab bin Malik. Wani daga cikin sahabbai sai ce amaryansa ta tsaye da shi, ka ce wani ta ce la ma alimna fihim illa khaira, ba mu san komai a cikin sa sai alkhairi. Saboda me kar maganar ta yayatu nan da nan ya toshe magana aka kauda ita, shi ma sai ci gaba da istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam dadda zai rasu ya shigo cikin sahabbai ya ce wa man kana ala akihi mazlamatan falyu'addiha qabla an la takuna dirhaman wala dinar. Sannan yake cewa da'uniya ashabi, ku kyale min sahabbaina, kar wani ya zo ya gaya min laifin wani ko wani ya ce kaza ko wani ya ce kaza. Fa inni uridu an akhruja minhum salima sadr, ina so in fita in rabu da su ba tare da laifin wani ba, ba tare da na tafi da wani a zuciyata ba. Waka zaruliya ashabi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ku kyale min sahabbaina, kar ku dinga zuwa kuna fadan aibin juna. Zaka kowa a cikin mu ya lura da aibin kansa, ka damu da aibin kanka. In ka kwanta da daddare kai tunanin me kai yau da safe, me kai jiya da rana, me kai yau ka ba, ka zalunci wani, ka ci mutuncin wani, kai kaza, to yi kokari ka tuba ka gyara. Yaya za ka yi da wa'innan abubuwan da kai in ka je ka tsaya a gaban Allah? Wannan shi ya kamata ya dame ka, ba ka tsaya kana tunanin kai wani kan wuta zai je, to wani kaza kaza, a'a kai kuma ina za ka je? In ka ce wani wuta zai je, kai kuma ina za ka je? Ya kamata ka faɗi gaskiya. In ka ce wani wuta zai je, kai kuma ina za ka je? Saboda haka a ji tsoron Allah, a gyara. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya jibinci nasa, ya dau al'amarin nasa, ya rike nasa, ya taimake shi. Amma mu gaba daya sai in an samu imani. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم شر الانسان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اي نزلتي ربنا الله او ذن نزلتي ربنا الله لكي كرنتاوا ربنا الله كاذا ما ايكتي ربنا الله كي دان جارين تي ونن جاور فتن دان كاسوا ني ربنا الله جارين كيا حبك ربنا الله kana da talauci ne rabbun Allah, domin Allah ne yake bada talauci, yake bada wadata, shi ke bada aiki ya hana wa'ansu aiki, shi ke koyar da wani sana'a ya hana wani iya sana'a, shi ke yin kaza ya yi kaza. Innal ladhina qalu rabbun Allah, da daddare rabbun Allah, da rana rabbun Allah, akan titi rabbun Allah, a cikin gida rabbun Allah, thumma istaqamu, suka tsaya suka yi istiqama, suka jajirce suka jure cewa rabbun Allah, duk abin da za su yi ma'anar rabbun Allah shine ba za su yi ba sai cikin abin da Allah ya yarda da shi, ba za su yi zalunci da gangan ba, ba za su ɗauki kudin babansu gangan ba, ba su balle kudin wani, kudin babansu ma bai halatta su dauka ba, ko a shago a kasuwa ko a wani guri don ya amince da su, balle kudin wani bawan Allah in ya amince da ku. Ku zamanci mutane na kwarai, ku zamanci mutane masu gaskiya, ko a ina kuke rabbun Allah. In za ka mu'amalanci mutane ko in baka Allah ya baka matsayi ko ka rike wani mukami, ka zama rabbun Allah, ka rike da gaske, ka kyautata wa mutane, ka yi adalci, kar ka dau naira ɗaya sa su sai iya naka, naka zai ishe ka, ka roki Allah ya albarka a cikin naka, kar ka faci kudin wayansu, kar ka faci dukiyar mutane. Wallahi ta'ala alam, insha Allah ta'ala Allah ta muna raye gobe, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu, Allah ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa, Allah ya sa kar abin da muke faɗa ya zama hujja akan mu. Wallahi ta'ala alam.
Thank you.
itikafi in mutum ya shiga gaskiya baya wani magana na duniya wanda bai zama dole ba, sai dai karatun alqur'ani, sai ambaton Allah, sai salati manzo sallallahu alaihi wasallam, sai sallah, shine ma'anar itikafi. Ka kana kanka a masallaci duk harkan duniya kan ka barta yawa, saboda haka in ka shigo zaka kame ne kawai, banda wa'annan ayyukan ba za ka yi komai ba, hatta su waya da sauransu a ba za ka yi cikinki ba, ba za ka yi har zuwa janaza, inda ba masallaci aka kawo gawan kai sallan gawa don ka samu abin lada ba, ba za ka je janaza ba, ba za ka je gaida mara lafiya ba, abinci ne kadai zai iya fidda kai a masallaci in baka da wanda zai kawo ma, kana zuwa kawai iya sayansa ka dawo, wannan malamai suka ce ya halatta in kwata kwata ba mai kawo ma. Za ka yi itikafi, ya kamata a san cewa ibada ce wato keɓantacciya wacce take da muhimmanci a cikin wato masallaci, za ka kar a ringa wasu maganganu ko hira ko a zauna ana tattaunawa, bai dace ba ga mai itikafi. Wannan yana ɓata itikafin ne, ana rasa lada, wani sa ba zai ga an shiga gulmace gulmace, maimakon lada ma an kwaso zunubi, zunubi a cikin masallaci na gulma bai dace ba. Sannan abuna maganan kalare da aka yi magana, yawanci duk wanda ake cewa ƴan kalare yawanci ƴaƴa ne na mutanen gari gaba ɗaya da anguwa, kowanne akwai iyaye akwai komai, sai dai kawai jarabawa ne ta zo. Babban abu shi ne a yi musu addu'a sosai cewa Allah ya shirye su. Yawanci abuna idan irin wannan abun ya faru, za ka samu ya'ya ne wanda ƙanne da makamantan haka a cikin al'umma, idan tun suna yin abubuwa ana ta addu'an zafi a kansu ƙarshenta, sai su ta ƙara murɗewa, sai su ta ƙara murɗewa. Yau ya kamata a rinƙa addu'a na alheri, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da su, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zama na ƙwarai. Akwai wasu abuna da muka taɓa abunan da su, ya kuke koyi rinka irin wannan abuna, wallahi wani sarkuka yake, wani sarkuka yake yadda yake na daman abubuwan da ake gaya masa kwata kwata. Kuma akwai abuna waɗanda suke a kabira mujrimi ha, akwai waɗanda suke su manya manyan mujrimai ne a cikin jama'a, waɗanda su ne za su rinka amfani da wasu ana taro musu, su suna sa su a cikin wani hanya. Akwai wani wanda a cikin gidan yari muka rufi ma daga cikin matasa din, yana ta nadaman cewa wasu ne suka sa su a cikin irin wannan abubuwa. Saboda haka sai a rinka addu'an cewa Allah ya shiryar da su, Allah subhanahu wataala ya ganar da su hanyar gaskiya, dukan mu gaba ɗaya Allah ya tabbatar da mu bisa shiriya su zamanto mutanen ƙwarai. Allah mai iko ne ya iya canja mutum bayan kasancewansa cikin mummunan hali, cikin ƙasa da ƙifawan ido, sai Allah ya dawo da shi kyakkyawan mutum, ya zo ya zauna yana karatun alqur'ani, yana ibada, yana abuna. Wannan shi yafi alkhairi a gurinmu akan a ce sun zama wasu abu daban saɓanin yadda ma da suke. Allah ya kiyaye. Sannan dukkan kowa da suka turo abuna, musamman wanda mahaifinsa yana shaye-shaye, muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ya daina, Allah subhanahu wataala ya saukar da shiriya gare shi, Allah tabbatar da shi bisa shari'a tare da mu baki daya. Allah sa daina wannan miyagun ayyuka. Akwai wadanda su ma haka ne sun yi ta'addoyi da wanda su kuma su da mijinsu duk suna fama da rashin lafiya daban-daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Da wanda su kuma ƴan uwansu suke nema a taya su da addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda su daga miyagun hali zuwa hali mai kyau. Da wanda shi kuma tattalin arziki ya kare masa da yawa daga cikin ƴan kasuwa, musamman irin wa'innan kwanaki din zaka ji yawanci ƴan kasuwa ana kuka da irin wa'innan abubuwa. Masu manyan jari ma suna fama da irin nasu abin da suke fama da shi, masu matsakaitan jari haka, masu ƙananan jari haka. In irin wannan abin ya faru, ya kamata a rage ayyukan sabo a harkan kasuwanci din, sannan a maida al'amari ga Allah ta hanyar yawaita addu'o'i safiya da maraice. Karka fita daga gida face kayi addu'a da neman alheri da haɓakan tattalin arziki mai albarka na halal. Kuma daina albus da ha'inci a cikin kasuwanci, duka wani abubuwa a daina su. Insha Allah ta'ala Allah zai ciɓoro mana da albarka ta inda ba ma tsammani. Muna roƙon Allah ƴan kasuwanmu, mutanen kirki, musulmai masu taimakon addinin musulunci, masu ƙoƙari da himma da fahimtar addini, ya Allah ka haɓakar musu da jarinsu. Duk wanda yake da barazana a jarinsa, ya Allah ka kawo masa mafita, ka sa jarinsu ya zama mai haɓaka mai albarka wanda za su taimaki addinin musulunci, su taimaki rayuwarsu, su taimaki zuriyarsu. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Dukkan wanda suka turo addu'o'i, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, ya mana albarka a rayuwa, ya gafarta mana kurakuranmu. Mafi buƙatar mu ita ce Allah ya shigar da mu aljanna. Allah ya yanta wayoyinmu a wannan ini mai albarka, da mu da iyayenmu da malamanmu da kakanninmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu cikin aljanna firdaus. Allah ya gafarta mana zunubanmu. Sannan ruwan sama, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ruwan sama mai albarka. اللهم اسقنا سقيا رحمتك ما سقيا عبادك ولا إكاد ولا غرق يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو بثنا وحزننا إليك. اللهم سقيا رحمتك لا سقيا عذاب ولا غرق ولا إكاد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الله كسوكر من دلوام البركة، الله كسوكر من دامرام البركة، الله كفرفدو دا أمبانيم غولام البركة، كأجر تامو تئن دبامات أماني. الله كجيتو سيمو، كجيتو سيمو يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الله كسوكر من البركة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Wanda duk damuwa da suke damunmu da tashin tashina da abubuwa, ya Allah duk inda abubuwa suke faruwa, ya Allah kai mana kariya, ka kare bayinka ya Allah da a ko ina suke abubuwan da suke faruwa. Ya Allah in ma kirtima kirtin wasu ne da suke shirya, ya Allah ka kara tona asirinsu. Allah ka bayyana abin da yake ake ɓoyewa na makirci, ya Allah ka bayyana shi. Ya Allah abin da yake na gaskiya, Allah ka tabbatar da mu a kansa. Allah ka kawo mana ƙarshen abin da zai tare mana da hankali a rayuwarmu. Ka azurta mu da haɓakar addinin musulunci da cigaba addinin musulunci. Allah ka kare mu da kariyarka, ka kare mu da kariyarka. Allah ka kare mana gidajenmu, ka kare mana zuriyarmu, ka kare mana iyalanmu, ka kare dukiyoyinmu da rayuwarmu. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim ya dhal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.